Assalamu alaikum. A cikin makonni biyun da suka tige muna magana ne akan wasu fulanin da ƴan sanda suka kama ƴan uwansu a jihar Kogi. Aka buƙaci lalle su biya wani kuɗi mai yawa wanda ya faro daga naira 200,000 ya koma naira 800,000 sannan ya koma miliyoyin naira. Ƙarshenta sai da waɗannan fulani suka sayar da shanu har garke 7 kamar yadda suka faɗa. Suna bada kuɗi ana musu alƙawarin za a sako musu ƴan uwa ba a sako su ba. Da suka gaji da irin wannan suka tada kaira baya sai aka ɗauke waɗannan ƴan uwa nasu daga jihar ta Kogi inda aka kama su aka maida su Abuja inda maganar kuma ta juya aka ce wai ana tuhumar su da cewar suna da hannu a wani rikicin da aka yi a jihar Enugu. Kamar yadda muka faɗa muku a shirin da ya shige mun tattauna da wani jami'in ƴan sanda wanda ya san komai game da wannan lamarin. A saboda shi ma ya ga shaidar kuɗaɗen da aka karɓe ma waɗannan Fulani kuma ya san jami'an ƴan sandan da suka yi ta karɓar waɗannan miliyoyin naira daga hannun Fulanin. Mun sauya muryarsa domin kare shi da kuma aikinsa. Ga wannan ɗan sanda.
Wato gaskiyar al'amari kamar yadda ka tambaye ni amma haƙiƙa abin da na sani a kai shi ne ba wai na san mutanen nan ba ne kuma wato ina mai gidana shi ne haɗani da sunan cewar shi saboda sun zauna tare da shi kuma sai riga da sun shiga cikin irin wannan hali to ina buƙatar a taimaka musu domin su san matsayinsu da irin halin da suke ciki. To dangane da haka dai a karan farko mun tashi tare da su an tura ni na je na tarar da ƴan uwansu a prison na Kuki a Abuja. Which is a wannan lokacin da na je na same su su ba su san ma cewar a kujen suke ko ba a kujen suke ba. To dangane da dai taimaka musu da aka yi har ya kai ga muka banci da gurin da suke. To har ga Allah na yi mamaki wato abinda a mazauni na ƙaramin jami'in tsaro wato akwai waɗansu abubuwa da suke gudana waɗanda daga zangar an zo ana gaya maka su kai da kanka ya kamata ka yi tunanin cewa a kai ire-iren waɗannan abubuwan suke faruwa. Shi ne a cikin rijiyar a ce an committing wani offense ma'ana an aikata wani laifi a guri daban sannan gurin da za a je a making arrest wuri daban wurin da za a je a detention daban. To tare da haka dangane da wurin da muka samu cewar an kai su din ina zo na ke gaya wa shi ne gidana da su waɗannan bayan Allah kan cewar ƴan uwanku suna guri kaza. To daga wurin the next thing abin da muka sani shi ne sai muka advice na cewar to su je su nemi lauya su dunguma zuwa kotu. Wannan dai suka mana bayani cewar ai lauya ne tun daga can sun ɗauki wani lauya a can sun ɗauki wani lauya a nan kuma ga irin abubuwan da aka dinga yi musu na cewar an karkarɓa musu kuɗaɗen su kamar yadda shi ɗaya ɗan uwansu ya gaya ma. Wannan kuma wanda gaskiya haka ne saboda ko ni da suka yi wannan bayanin na buƙaci cewar suna da waɗansu takardu a rubuce waɗanda cewar lallai tabbata ce an karɓa musu dukiyarsu dangane da wannan abu suka tabbatar min da haka na kuma ga takardun da komi da komi. Shi ke da laifin sai muka ce to abin da za a yi shi ne sai su tafi kotu still kar su gaji su sake komawa kotu din. To shi ne suka je su suka ɗauki lauya suka aka ba su kotu a nan jari yanzu haka. To kafin a je ga wannan gandudin lallai hakika lokacin da ba su ga ɗan uwansu ɗin nan ma ba su san ina aka fito da ɗan uwansu ba wannan abu ya leje mu har sai da muka je mu zuwa ofishin Attorney General tare da su domin su tabbatar cewa a ina ɗan uwansu suke. A daidai kan wannan gaba ɗin kafin mu je ga wannan wurin sai da ya kai ga har muka je mu zuwa nan Maitama High Court domin su ɗan uwansu da na nemi ganin su a cikin freezing sun tabbatar min cewa case ɗin su yana Maitama High Court. Waya bai lokacin da na tafi Maitama High Court domin in bincika in ga shin a wannan kotu yake a Maitama High Court tunda ba kotu dai bane ba bizo ne a wurin. Na dudduba iya kotuna ban samu record na wannan case ɗin ba a ƙarshe dai sai zan tafi har litigation office. Na je bil a litigation office aka tabbatar min cewa ba su da wani case ne kamar da haka babu wannan record. So I have to go to Federal High Court. Na je can ma sai na sake duba zuwa litigation office suka ce ba sa ma handling cases irin wannan na capable homicide da wayar da sauran cases ga irin cases student ke handling. So da yako nan ma babu
record. Me capable homicide?
Wato kamar dai a zargi mutum da kisa da laifi ne kisa. to ce daga wannan lokacin da muka duba muka ganin ma babu record to idan babu case din ka a tsarin high court babu case din ka a nan mahkamar high court to da next thing shine sai suka dunguma ko in ce muka dunguma muka tafi zuwa office ng attorney general daga wurin muka tafi DPC office a nan dai aka mana bayanin cewar ga position ga wurin da case din yake a ƙarshe dai duk da hakan nan ana cikin wannan abun bayan mun je mun sun ɗauki alkali sun AI sun ɗauki lawyer ya yi rubutu da sauransu an ba su kotu a nan a Jabi da next thing kafin a fara hearing na wannan case din sai suka samu labari suka kira ni suka gaya min cewa ai su ma waɗanda ake zargin su ɗan uwansu an ɗauke su daga kuje prison din a yanzu haka maganar da nake gaya maka a wuce da su zuwa Enugu a lokacin ba samu samar da Enugu aka wuce da su ba sannan suna dan to har dai kai su Enugu da aka yi kuma sai kace ni ina nan ina aiki to ban san wani hali suke ciki yanzu haka
to kai a matsayin ka na jami'in yan sanda me kike ganin rundunar yan sanda ya dace ta yi irin wannan matsala da aka kawo
to alhamdulillah lallai rundunar yan sanda za su iya yin wani abu a kai musamman yanzu da Allah ubangiji ya sa mun samu Inspector General of Police mai adalci da kuma saka idanu dangane da ire-iren waɗannan abubuwan yanzu idan ka ɗauki misali shine akwai wani abu da yake faruwa a waɗansu jihohi na ƙasar nan wanda har in aka kama ɗan sanda da ire-iren aiki ba bisa ka'ida ba ko kuma ya sanya ha'inci cikin aikinsa yakan ɗauki mataki na gaske wanda zai kai ga mutum iskiya na wata ikin za a iya a kori da aiki da ko kuma ya je sabin wasu abubuwa na wasu wani punishment da tsawar sensu to kada shi ne abinda nake tunanin hukumar yan sanda za ta iya yi a kan wannan al'amarin shi ne za ta iya kiran attention ɗin waɗannan yan sanda ɗin idan ta kira su za ta iya binciken cewar shin mene ne abin da ya faru su gaya musu gaskiyar al'amari kaga wani bincike ya tashi kenan a kai ɓangare kaga in aka tabbatar da cewa waɗannan Fulani abin da suke zargin hukuma ta yi musu hukumar yan sanda ita take da punishment din da za ta iya ba wa dukkan mutumin da ya saba ka'idar aikin ta to shi ne abin da nake tunanin hukumar yan sanda za ta iya amma in har wannan bincike ya tabbata gaskiya ne to har da Allah in abin da suke zargin su kenan abin da nake nufi to kaga abin ba abu bane mai dadi da kyau ba to amma tabbas hukumar yan sanda tun da Allah ya sa yanzu muna da shugabanni masu kokari da tabbatar da cewa mu kananan yan sanda mun biyo ka'idan abubuwan da aiki ya wajabta a kayan masu muna saukar da shi to ina kira nan kuma da yan sanda za su yi wani abu a kai
yadda kika kalli waɗannan Fulani ya za ka zayyana su shin za ka iya cewa mutane ne waɗanda aka kwara suna cikin wani hali ka gan su a ciki a matsayinka na jami'in tsaro ya kika rance su inda ke ne aka turo misali ka yi musu bincike
gaskiya wato ba zan koyi maka ba har da Allah matukar idan dai abin da suka zargi daga kan jami'an tsaro zuwa lauyoyi suka yi musu wato na tausaya musu ainihin kuma kamar yadda ka tambaye ni inda ni ne aka turo akan in bi ciki akan wannan al'amarin wato ban tunanin in har duk kowane mutum ma ko da ba ni bane sai ya yi irin wannan binciken da su suke zargi an yi musu to har da Allah ba musu adalci ba babu adalci ko kaɗan kuma sannan abin a tausaya musu ne kuma wato kar ka manta fa yanzu zuwan su gurin ka da suka yi har suka gabatar maka da wannan kuka da saurata su wato ma'ana kamar mutum ne wadda duk tutun da zai iya dafawa ya riga da ya kare masa mutumin da ruwa ne yake cin sa aka nemo masa saboda zai kama shi ne abin da ya kawo su har ya kai ga suka dafa wannan tudu da suka zo suka sami ka to kaga irin waɗannan mutanen mutane ne waɗanda ya kamata a tausaya musu a duba kan cewar kai a ce idan suna zama a daji ba su san komi ba ko wani abu kamancin haka wannan shi ne abin da ɗan sandan da ya san abin da yake ya kamata ya tsaya ka'in da na'in ya taimaka musu domin Allah domin ya cire su daga cikin irin halin da suke ciki wannan shi ne gaskiyar alamar
kamar yadda Hausawa ke faɗi ba duka aka taru aka lalace ba wani ɗan sanda kenan yake mana bayanin lamarin waɗannan makiyaya a shirinmu na gaba za mu miƙa wannan batu gaban ofishin Inspector General na 'yan sandan Najeriya. A huta lafiya.